أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna godin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara sada mu a wannan lokaci mai albanka, a wannan makaranta mai albanka, don ci gaba da karatu a cikin littafin Nukhbatul Fikr na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. In ba a manta ba, muna magana a cikin Adhabut Ta'ani fi Rawi. Mun kawo abubuwa har guda tara, ko in ce mun biyo abubuwa guda tara a cikin wannan littafi. A inda muke magana a cikin bid'a, kuma an yi maganan cewa bid'a da waye ɗan bid'a mai alaƙan karɓan hadisinsa da rashin karɓan hadisinsa. Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin sharhin da ya yi ma wannan littafi a Nuzhatun Nazar, ai wata magana mai ma'ana sosai na cewa gaskiyan mahaddaci, ko da ɗan bid'a ne, afwan, muhaddis ko da ɗan bid'a ne, to gaskiyansa da tabbatansa a cikin ilimin hadisi zai iya sa a karɓi hadisinsa ko da ɗan bid'a ne. Kuma wannan matsala sananna ce, watan a sahihaini. Akwai mutanen da har a muwaffaqa, mutanen za a iya ƙirga su, malamai suna iya ƙirga su cikin ɗan bid'a, to amma an karɓi hadisinsu. Saboda wannan shi ne kusan ƙa'ida a wajen malaman hadisi. Kuma Al-Hafiz ɗin ya faɗa cewa idan aka bi ma mutane, sai kaga kowa yana ƙoƙarin jifan. In aka ce ba za a karɓi hadisin ɗan bid'a ba, saboda bid'ansa, ko da ya tabbata a cikin hadisi, to zai zama kusan kowa ba za a karɓi hadisin, saboda wannan ɗa'ifan tana jifan wancan ɗa'ifan da bid'anci da sauransu. Allah ya kiyaye. Kuma wayazillahi, a wannan zamanin shi ko lamarin ma bid'a ya zama ko wani abu ne da ake haddada mutum. Idan ba ka yi na ko ba ka yi matafiya na ko fahimta na, shi kenan sai zama mutane suna jifan wa'innan mutane da wa'innan alƙab ɗin. Allah ya kiyaye. To matsala ta gaba, wanda ita ce cikin asbabu ta'an na goma, Al-Hafiz yake cewa thumma su'ul hifzi. Abu na gaba shi ne su'ul hifzi, wanda shi ne abu na goma. In kana laziman fa huwa shadhu ala ra'yin aw tari'an fal mukhtalit. Yake cewa su'ul hifzi, mummunan hadda. Menene hadda? Hadda mun sani shi ne bab, kiyayewa. Kuma kiyayewan nan abu biyu ne ko iri biyu ne. Akwai babu sadrin, akwai babu kitabin. Akwai kiyayewa na hadda ƙwaƙwalwa, akwai kiyayewa na littafi. To munin kiyayewa kuwa zai iya zama iri biyu. Su'ul hifzi, samun matsala a cikin hadda ɗin, zai iya zama abu biyu, kamar yadda za mu yi bayani. Al-Hafiz zai cewa in kana laziman, idan ya tabbata, wato da mutum ya lazimci mutum a matsayin kamar haka yake a halittansa, to fa huwa shazu a ra'ayi, shi ne wasu malaman hadisi suke ce masa shazu. Wasu kuma suna kiransa, idan ya zama ɓare, watan bijirowa yake yi, suna kiransa mukhtalit. Amma duk da mun sani shazu shi ne siƙa, hadisi wanda yake shazi shi ne siƙa, ya saɓa ma man huwa awsaqu minhu. Akwai matsaloli tattare da wannan. Menene hifzu? Kamar yadda aka faɗi, al-hifzu shi ne watan kiyayewa, duk sanda mutum zai kawo hadisi ya kawo shi a yanda yake. Saɓanin haka kuma shi ne mantuwa, ya manta. To su'ul hifzi kuma shi ne ƙillatu, watan ƙarancin zuwan hadisi a yanda yake, watan rashin zuwan hadisi a kan yanda yake. Yana da martabuba. Akwai maratib na su'ul hifzi. Ana iya cewa wani bai da hadda saboda haddan shi yana da rauni, zai iya zuwa kulliyan, zai zama gaba ɗaya, shi ne ake magana kamar halittansa haka yake, gaba ɗaya bai da hadda. ko kuma ya zama sashi ne to nan idan ya zama gaba ɗaya bai da hadda to wannan ma ba ya nashi yayi muni aha yayi muni wanda ake magana anan shine wanda ya sashi yana da sashin hadda amma haddan yayi rauni akwai ire-iren su a cikin malaman hadisi akwai irin su Firas ibn Yahya akwai irin su Al-Hasan ibn Sawwar Al-Baghawi to dukkan su wa'annan kamar yadda zamu ji idan an sun samu mutaba'a za a iya itibari da hadisin su su'ul hibzi zai iya zuwa ta fuskoki mabambanta ko dai a isnadi ko kuma a cikin matani na farko za a iya cewa sabawa mukhalafa wato mutum ya saba ma abin da yake tabbatacce a wajen malaman hadisi ya saba ma wanda ya fi shi shine ko dai a cikin isnadi ya zo da isnadi wanda yake ba haka fika suka rawaito hadisin ba haka isnadin yake ba akwai misalai irin wayannan akwai irin su Abdullahi ibn Umar al-Amali da sauransu kamar yadda Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa yana cewa kana yazidu fil asanid yana kari a cikin asanid wa yukhalif wato wa yukhalifu thiqat kenan yana sabawa thiqa amma mutum ne wanda yake salihi sai abu na biyu shine a cikin hanyoyin da su'ul hifzi yake bayyana shine waslul maghasib wato waslul maghasib wato hadisi mursali ne mun san hadisi mursali shine wanda yake ba a ambace sahabi ba aka ambace sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam to hadisi yana iya zuwa a yanda malamai suka san shi mursali ne sai idan mutum ya zo ya wassala mursali wato ya sadar da mursali ya fadi sahabin da ya rawaito to ya fadi sahabi wanda kuma malamai sun san hadisin mursali ne suka rawaito shi a matsayin mursali shi kuma ya zo ya wassala shi to anan ya saba wa suka to idan ya zama haka yake to wannan zai zama zirin wa'anda suke ana iya lissafa su a cikin wanda yake suna da su'ul hifzi akwai ire-iren su akwai irin su Ibrahim ibn al-Hakam ibn Aban daga cikin hanyoyin da ake iya gane wane yana da su'ul hifzi shine raf'ul mawquf hadisi wanda yake mawqufi wanda yake an rawaito shi ya tsaya akan sahabi kadai ba a danganta shi ba a rafa'a shi zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba to sai ya zama mutum shi kuma yana yawan wato rafa abinda yake mawqufi ya rawaito shi har ya danganta zuwa ga annabi sallama wanda kuma siqa ko siqat ba haka suka rawaito shi ba yawanci wasu malamai suna kiran irin wannan zaci fulanun kana rafa'an wato yana rafa'a hadisi wanda yake mawqufi akwai irin su Ibrahim ibn al-Muslim da irin su Ali ibn Zaid ibn Jad'an dukkan su wayannan malamai sun siffanta su a cikin wanda suke suna da su'ul hifzi ta hanyar raf'ul mawquf akwai cikin hanyoyin da ake gane mai su'ul hifzi kuma akwai jam'in ruwayoyi guda biyu mutum ya zo saboda rashin hadda sai ya dauko wancan ruwayan ya dauko ta ruwayan sai ya maida su kamar misali ruwaya daya ko ruwaya sama ma da biyu ya hada su ya maida su a matsayin ruwaya daya a siyaki daya ba tare da tahwili ba idan wannan kuma zai zama jam'in ma jam'in watan za a samu shi ta fuska biyu shi ma jam'in isnadi ya khallata isnadi wancan isnadi da wannan isnadi ya gama su a matsayin isnadi daya ba tare da ba da ishara ko alama na tahwili ba malamai suna da abin da suke cewa ha'ut tahwil za su kawo a cikin isnadi kaga an ce ha ko ha'un wato an hawwala isnadi to wannan ba wani abu bane yana nufin wannan hadisi guda ɗaya duka an samu shi da wayannan isnadan kenan amma wannan isnadi mabambanta mutum ya khallata su a matsayin isnadi daya ko ya khallata ruwayoyi matanin hadisi mabambanta a matsayin ruwaya daya akwai irin su Lays ibn Abi Sulaym kaman al-Imam Daruqutni ya siffanta shi da haka yana cewa sahibu sunnatin yukharriju hadithuhu innama ankaru alayhi al-jam'u baina ata'in wa tawus wa mujahid sannan za mu cewa abu na gaba cikin abin da yake ana gane mai su'ul hifzi shine qabulut talqin wannan yana cewa ne ya qabulut talqin watan qabulut talqin shine mutun yazo yana da wani watan malamin sa wani amma gafla da rafkanuwa ya same shi shi mutumin dalibin kenan sai a ce hadisi kaza da karawaito daga sheihin kawani ko ku ba mu hadisi kaza da karawaito daga sheihin kawani alhali wannan hadisi yana da isnadi yana da hadisai da ya rawaito daga wannan sheihin nasa to amma wannan hadisin bizzat baya cikin hadisan da ya rawaito daga wannan sheihin sai ya yadda cewa ai eh wannan hadisi ya rawaito daga sheihin kuma sai ya ba su hadisin a matsayin ya rawaito daga wani to wannan ana kiran shi ya qabulu talqin Allah kana ne cewa hadisi kaza daga wajen sheyin ka wani ka rawaito kuma ya yadda misali a halin gafla ba wai dan ƙarya ba akwai irin su Qais ibn Rabi'a irin su Muhammad ibn Auf al-Himsi da wasu su malamin sunan safa su a cikin wanda suke suna karban talqin sannan akwai tafhifi wannan kuma yana da alaka ne da mutum idan ya rawaito hadisi daga littafinsa sai ya tafrifi musan tafrifi wa san kuskure wajen wajen wata saboda rashin bab saboda rashin kiyayewa sai kuskure ya canza misali suna ya cire dugo ko ya sa dugo ko hakali ko wasali da sauransu wajen suna musamman ko wajen wani kalma akwai su da yawa wanda suke malamai sun lissafa su a cikin masu yawan tafrifi irin su Abu Huzaifa al-Hindi irin su Mu'ammal ibn Isma'il haka da sauransu Mus'abu ibn Sa'id al-Himsi duka wa'annan suna cikin wa'anda malamai suka lissafa su daga ciki Adamu Babtul Mutun mutum bai kiyaye matanin da ya yake bayarwa ba da sauransu to menene duka sababban da suke kawo wa'annan su'ul hifz din mun jire nau'o'in watan hanyoyin da malamai suke siffanta wani yana da su hifzi idan yana aikata irin wannan to amma me yake haifar da su akwai cikin abin da yake haifar da su akwai abin da yake halitta ne yayin lizumci mutum kwakwalwansa tana da rauni ba ta da kaifin kiyaye abin da yaji tana da kuma yawan mantuwa wannan kuma akwai su da yawa cikin malaman hadisi Allah ya kare mu da yawan mantuwa ko da mutum yana saduq ne ko yana da gaskiya yana kaza amma yana yawan mantuwa to kuma wannan zai shafi hadisi sa kaman al-falasuf menene Ja'far ibn Zubayr ash-Shami sannan daga cikin sababi da suke haifar da su'ul hifzi abu na biyu shine abin da yake bujirowa mutum ya kasance yana da kyakkyawan hadda yana da kiyayewa yana da komai to amma dalili sai ya bujuru misali a girma watan shekaru su zo wa mutum sai ya zama kila ganin shi ya tafi bai iya samun dama yana muraja'a yana muzakaran abin da ya haddace ta hanyar gani watan karantawa ko kuma a bai iya ganin littafinsa da sauransu ko kuma a wani abu na damuwa ya samu mutum misali a ce wallahi samahallah littafan mutum su kone ko sun nitsa a ruwa wanda kuma kila yana dogara da littafan wajen karantar da hadisin ya bayar da hadisin kaga ba babu kitab kenan ko kuma yana dogara da littafan wajen muraja'a da muzakara to wannan kenan duk da akwai abubuwa wanda suke suna kama da ikhtilat akwai irin su haka dai watan yawan mantuwa yana cikin abin da yake sababawa da sauransu Allah ya kare mu akwai littafai da yawa da malamai suka yi a cikin sanin mukhtalif al-Imam Suyuti ya kawo a cikin tadribu rawi yana cewa farkon wanda ya sannafa awwalu man sannafa a cikin wato wanda ya fara yin rubutu a cikin wannan babin shine Abubakar Al-Hazim Al-Mutawaffa sanatu 584 ya rasu hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara 584 Imam Sakhawi duk sun yi rubutu a cikin wa'annan Imam Al-Munawi a cikin irin littafin sa Al-Yawaqit wa Durar duka sun yi rubutu a cikin wanda suke masu su'ul hifz akwai kitabul mukhtalifin na Abi Sa'id Khalil ibn Kaykaldi ibn Abdullah akwai irin su al-ikhtibar fi man ruya bil ikhtilaf na Burhanuddin al-Halabi haka dai da sauran su akwai littafai wanda suke a wannan babin to wanda yake ikhtilafin nan ma almajiransa sun kasu kashi kaman haka malaman suna kasa su kaman haka akwai wanda ya rawaito daga wajensa wato da ya rawaito daga wajen mukhtalif qabla al-ikhtilat kafin ya samu ikhtilati wannan ana maganar mukhtalif wanda yake fare ne ikhtilat ya zo masa ne a cikin rayuwarsa ba haka yake ba dama akwai wanda ya rawaito hadisi a wajensa kafin ya zama mukhtalif wannan a ittifaqin malaman hadisi hadisin sa makabuli ne ana karban hadisinsa akwai wanda ya zama rawa anhu wa ta rawa anil muhtalifi ba'da al-ikhtilaf ya rawaito hadisi a wajen muhtalif amma bayan shi muhtalifin ya ga ya samu ikhtilaf akwai kuma wanda yake marwa anhu fil halaili watan yanayi guda biyu kafin ikhtilaf da bayan ikhtilaf duka ya rawaito to akwai wanda kuma lam yunassa alaihi ba a fadi saboda ba faɗi cewa wannan kafin ikhtilal bane ko bayan ikhtilal ba ba wanda ya rawaito hadisi bayan ikhtilafi ba za a karbi hadisin ba amma wanda ya rawaito shi kuma fil halaini qabla al ikhtilaf wa ba'da al ikhtilaf malaman hadisi za su duba su ga cewa wannan eh hadisin an rawaito ne kafin ikhtilaf ko kuma bayan ikhtilaf in ya zo kafin ikhtilaf ne za a karbi hadisin akwai wanda kuma idan ba a kai ga bayyana cewa ko ba a gano kafin ikhtilaf bane ko bayan ikhtilaf ko to zai zama za a yi tawakkufi za a tsaya sai abin da ya bayyana a wajen malaman hadisi kuma wannan duk ana kusan za a yi to ana taqlidi ne wajen bin a'immatul jarh wa ta'dil ko manyan malaman hadisi ya suka ce wannan hadisin an yi ikhtilaf ko kuma ba a yi ba to ikhtilaf akwai abubuwan da kamar nafi dazun suna akwai abubuwan da suke kama da shi akwai tagyir wato dan canji kadan mutum ya dan samu canji kadan bai kai matsayin ikhtilafi ba wannan ko dan mantuwa kadan wanda yake dan adam dama kuma ba a raba shi da mantuwa al-hafiz yake ce mana wa mata tubi'a sayyi'ul hifz bi mu'tabarin wa kadha al-mastum والمغسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع تو مي حكمين حديثي وان دي تثبت wannan hadisi ne na sayyi'ul hifz idan ya zama akwai i'tibari ya zama akwai i'tibari sai aka karbi hadisin sa hakanan hadisin wanda yake al-mastur hakanan hadisin wanda yake yake hadisi mursal wani yayin irsalin hadisi to za a karbi hadisin in akwai mutaba'a haka nan hadisi mudallas wani mudallisi yayi tadlisin hadisi to wannan hadisin za a karbe shi matukan akwai mutaba'a sara hadisu hasanan lazati balil madu za a karbi hadisin su ba dan hadisin akan kanshi ya kai ko ya cika matsayin da sharuɗa na a karbi hadisin ba a'a sai dai za a karba ne watan itibad watan sun karfafi juna hadisin sun karfafi juna za a karbe shi majmu'in hadisin ya zama ya inganta kenan za a karba ya zama hasani hadisi hasani kuma ya inganta amma ba hadisi hasani bane li zatihi man sani akwai hadisun sahihun li zatihi akwai sahihun li ghairihi akwai hasanun li zatihi akwai hasanun li ghairihi sahihun li ghairihi hadisi ne hasani suna da yawa a wannan babin suka karfafi juna sai suka taraki suka hau daga matsayin su na hasan zuwa sahihun amma ba kowannan su shi kadai sahihi ne ba a'a sai dai majmu'an su shine ya badu ya ba su karfin zama a sahih hakanan kuma hasan shi ma hadisai ne wanda suke ba'ifai asalin su hasan li ghairihi yake magana suna da kowanne a matsayin sa yana da rauni amma kuma sai ya zama sun karfafa juna sun tashi daga wannan matsayin su kuma hasan li ghairihi zamu hakon haka saboda yanayin lokaci insha Allah tabaraka wa ta'ala hadi karatun mu na gaba zamu tashi wa matatubi'a sayyul hifz insha Allah tabaraka wa ta'ala اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.